إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga kowa mai komai wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit. A wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 15 ga watan Shawwal, hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 2026 miladiya, don gabatar da wannan daura da aka shirya wadda za a gabatar da ita a daidai wannan lokaci. Muna addu'a yadda Allah ya tara mu a nan, Allah ya tara mu a aljanna baki ɗayanmu, fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Ɗan uwa da kuma shugabanni, ɗan uwa Malam Salisu ya shimfiɗa mai kyau akan wannan daura da za a gabatar. Sannan shugaba Malam Abdulwahid shi ma ya zo yi mana bayani mai ƙayatarwa dangance da abin da ya shafi yadda ya kamata ahlus sunna ya kasance, da kuma irin yadda ya kamata ya yi riƙo da sunna, riƙo wanda ba na wasa ba. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Mun san dalilin da ya sa ake so a gabatar da wannan muhadara, abubuwan da suke faruwa musamman tsakanin ahlus sunna, su kan kansu kawukansu sun rarraba, sun kasa samun matsaya gamsasshiya. Duk matsayar da ka tsaya sai ka rika samun ƙaiƙayi da shakku a kanta, matakin har ya kai ana jifan juna da miyagun maganganu, wanda yake kan wani ra'ayi sai ya jefi wanda ya saba ma wannan ra'ayi nashi, ko da kafirci ko fasikanci ko yahudanci ko kalmar kafirci. Har ta kai manya-manyan malamai za ka ga an ɗauki hotonsu, an canza, an sa AI, an sa musu wani hoto ko wani darako na wata ƙasa a kansu, wanda yake nuna wai zagi cewa suna goyon bayan ƙasa kaza ko ƙasa kaza. Abin ya zama cin mutunci kuma tsakanin ahlus sunna. Kiranye-kiranye suka yi yawa zuwa gare mu cewa ana son a yi bayani game da wannan hali da ake ciki, wani matsaya ahlus sunna ya kamata ya samu kansa. Ɗan uwa sun yi ta kira daga ƙasa sai yan waje, da kuma nan ɗalibai da muke tare da su a cikin gida, wanda har a cikin Ramadan mun ɗan jajjefa kalmomi kaɗan a wurarai daban-daban da muka samu gaba da ta yi munasaba da abin da yake faruwa, mukan ɗan jefa wasu kalmomi game da abin da yake faruwa. Amma wannan ba zai wadatar ba, wanda ya shige gaba wajen ganin cewa wannan daura ta tabbata, Allah ya saka masa da alkhairi, shi ne Malam Kabiru. Tun cikin Ramadan ya so a yi magana, na ce mishi to bayani akan wannan yana da tsawo sosai, ba zai yiwu a tafsiri a ce za a yi wannan bayanin ba, amma a jira bayan tafsiri ma ga yadda za a yi. Bayan tafsirin kuma ya sake bibiyata, malam ya kamata a yi magana, wa mutane sun ruɗe. To wannan ya sa na ce to babu laifi, sai na shiga bahasi cikin kwana 2-3 dangance da matsalar wanda aka fiddo muzakkira ga ta nan. Da ƙarshe nake roƙo ga ‘yan uwa, duk wanda ya ga wani kuskure to muna buƙatar gyara a ciki insha Allah. To wannan shi ya sa za a gabatar da wannan daura, don a haska wa mutane, mutum ya san matsayin da ya kamata a ce ya samu kansa. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora. Na buɗe da muƙaddima, yadda za mu yi karatun bai yiwuwa mu ce za mu karanta Larabci, muna karanta larabcin keke da keke ko shafi uku ba za mu cinye ba in muka ce haka za mu yi muhadara zan yi muhadaran ga ta a hannunka duk wata gaba mai muhimmanci da ya kamata mu karanta ta mu fade ta za mu fade ta ga matashi yadda muke magana akan ta amma sauran bayanan duka zan yi ta kawo su ne ba tare da na karanta larabcin ba wanda yake dalibin ilimi ne idan ya duba yana iya gane wuri kaza shine aka ce kaza wuri kaza da malamin yake bayani shine wuri kaza kenan zai rika bibiya har zuwa karshe ko kuma inda zamu tsaya na fara da muqaddima a inda a cikin muqaddimar nayi bayani akan wannan yaki da yake faruwa tsakanin Iran da Isra'ila nace yaki da yake gudana tsakanin Iran da Isra'ila yaki ne da yake gudana tsakanin wata gwagwarmaya guda biyu gwagwarmaya da ake kira as-sahawiyya da kuma gwagwarmaya da ake kira as-sihyuniyya ita gwagwarmaya as-sahawiyya ita ce gwagwarmaya da kasar Iran take yi don tabbatar da manufofinta wanda haraka ce ta addini gwagwarmaya ce ta addini da siyasa wanda ta samo asali daga dariqa da sufanci a garin Ardabil da yake kasar Iran a hannun wani da ake kiransa Sheikh Safiuddin al-Ardabili wanda shi sufi ne daga nan kuma sai gwagwarmaya ta canza salo ta koma kasar Iran ta kuma koma kan mazhabin Shi'a Shi'an ma al-Isnai Ashariyya al-Isnai Ashariyya wanda take da limamai guda 12 a matsayin shi ne addini wato wanda ake gudanar da shi a gwamnatance na wannan daula ta Iran wannan juyin ya faru daga lokacin da wani da ake kira Ash-Shah Isma'il As-Safawi ya karbi jagorancin Iran wanda an haife shi a shekara ta 1486 miladiya 1487 ya rasu a shekara ta 1524 to gwagwarmayar ya fara ta shekara ta 1501 miladiya ya fara tabbatar da wannan daula ta Iran karkashin addinin Shi'a ta hanyar farlanta wannan mazhaba ta Shi'a da ƙarfi na daula akan mazauna gurin wanda ahlus sunna ne duk da akan sufanci suke tariƙan sufanci amma suna kan ahlus sunna to suna kan sunna to sai tilasta su karbar addinin Shi'a ta hanyar gabatar da malaman Shi'a akan malaman sunna da kuma mayar da Shi'anci ya zama shine tushen shari'a da kuma siyasa na wannan ƙasa ta Iran shine kuma zai zama asalin su da tushen su a matsayin ta na ƙasa ba farisiya sabuwar ƙasa ba farisiya ana son a kafa ta akan wato wannan addini na Shi'anci kuma ta zama daula ce sabuwa ta farisa wadda za ta yi fito na fito da daular Usmaniya wadda take ƙasar Turkiya a wancan lokaci daular Usmaniya wadda Turkiya take jagoranta wadda daula ce da take bin tafarkin sunna to hanyoyin da ya bi wanda nace abrazu aliyat at-tahawul ma'ana aka ce aliyat shine kayan aiki mafifice kayan aiki da ya amfani da su wanda su ne mafifice wajen samar da wannan juye ma'ana juya kasar Iran daga kan tafarkin sunna zuwa tafarkin Shi'a na farko yayi amfani da fardu at-tashayyu'i ilzaman farlantawa mutane Shi'anci cilas ka karbi Shi'anci wannan ya fara haka lokacin da ya shiga garin Tabriz a shekara ta 1501 wanda ya shelanta shi a Shah Isma'il ya shelanta mazhabin Shi'anci al-Isnai Ashari a matsayin shi ne mazhabi rasmi wana mazhabi da gwamnati za ta yi aiki da shi sannan ya yi umarni bi tahawul al-qasri wanda suke kira da turanci force convention shine ikrahu shakhsin aw majmu'atin ala tabanni dinin aw aqida aw fikrin mukhalifin li aqidatihim al-asli تحت التحديد والضغط والعنف. إن أكتي التحول القصري شين تيل استمتعني قوة تطوات الأمة وتسكر إيواني الدين قوة أكيدة قوة تناني دي سابوا أكيدا سودة تناني سنة أسابي تسكيك فهنيا دي بكينا نفرقو يتيل استاوى مزونا قرن وانا أكم مذهب سنة سكي كما غالب سيئا مذهب شافئيا يترسى أساسه دولة سيسن كربي الدين شيئا wanda wannan ya bayi zuwa ga aka kashe da yawa daga cikin malaman sunna aka kori wasu daga gurin musamman waɗanda suka yi fito na fito da wannan umurni nashi hanya ta biyu istifdamul qazil bash amfani da wasu mutane da ake kira an qazil bash isma'il yayi amfani da wata kabila turkumaniya wanda aka samu su daga ƙasar turkumanistan wanda aka san su da al-qazl bash zawul qubba'at al-humr wanda suke da jajayen huluna sai ake kiran su zawul qubba'at al-humr masu jajayen kanu a matsayin su ne sojojin haya da yayin hayar su domin galibin mutanen da suke nan ahlus sunna ba sai ya dauko sojojin haya wadanda yake so a yi amfani da su wajen tarsasa mutane su bi wannan aqida tashi ta shi'a su ne sojojinsa da ya aminta da su domin su yada shi'anci su tabbatar da rukunansa a hukumance hanya ta biyu kenan hanya ta gaba da ya amfani da ita ya gabatar da malaman yayi istiqdamul ulama gabatar da malaman shi'a akan na sunna saboda a gurin ba malaman shi'a to sai ya je wato can wato yankin al-Lubnan ya kwaso wa'insu malamai na shi'a malaman shi'a wurin da ake kira Jabal Amir a Lubnan da kuma Bahrain da Iraq wanda can ne ake da yan shi'a a wannan lokaci amma Iran babu yan shi'a a lokaci ko akwai su kadan ne to sai ya je yankin Lubnan da Bahrain da Iraq sai ya zo ya kwaso malaman shi'a domin ya zo ya tsara wannan mu'assasa diniya ash-shi'iyya wato kuma ci gaba da gudanar da ita ya tabbatar da ita kuma ya zama su ne suke karantar da mutane shi'anci sannan yayi amfani da ash-shar'iyyatul ideologiya ideology shine ilmul afkar wato ilimi na tunani yayi amfani da ilimi na tunani ya za ya jawo hankalin mutane sai ya kokarin kulla da ana kan sufanci yanzu sai ya juya wannan aqida tashi sai ya kira ta da suna الطريقة الصفوية هذا باب منشي ده الطريقة الصوفية إذا أما ده الطريقة الصفوية ده كما ده أور جنجنا كي زواج أهل البيت من زاء الله إن ده وانا يسامد ده ولتوشي ولشعوري وتو بإيراني وان ده يبن بنت ده يد سكي أدا وان ده سنة كان أصلي نا سنة ده أصلي نس سنة نسي أكجوية تنانس يقوما wato tunani na shi'anci da da'awar jingina kai zuwa ga ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi amfani da siyasatu ta'limiyya wato siyasa ta fuskar ilimi ma'ana dora mutane akan wannan aqida ta shi'anci amma a ilmance a yayin da ya rugurguje masallaci da ake da su na sunna da makarantun sunna ya mai da su marakiz da za a rika yada wannan aqida sabuwa wanda wannan shi zai samar da ajiyar da za su taso kanana da za su taso akan shi'anci to wannan juyi da aka samu wanda ya faru a dan kankanan lokaci sai mai da Iran ta zama matattaran shi'anci a wannan gurbi a wannan gurbi to kaji yadda aka yanki Iran ne zama yankin shi'a amma asalin sa yanki ne na ahlus sunna to wannan harakar kananan tana gudana har yanzu na kokarin fadada wannan shi'ancin ya shigo sauran kasaisai daka akwai wannan haraka da ake kiranta al-haraka as-safawiyya kaji dalilin da yasa saboda sunansa ne Isma'il Shah as-Safawi to sai ake kira al-harakatu as-safawiyya amma ita al-harakatu as-sihiyuniyya haraka ce ita ma ta siyasa da kuma ilimin tunani da kuma kabilanci wanda ta bayyana a ƙarshen karni na 19 wanda manufarta shine samar da ƙasa ga al'ummar Yahudawa a yankin Falastin, wanda an assasa wannan daula ta Isra'ila a wani taro da aka yi a garin Basil da yake wato yamma da yake wato arewa maso yamma na ƙasar Swiss, ƙasar Swiss. Aka yi wannan taro a shekara ta 1899 miladiya. Manufar wannan taron a tattara Yahudawa guri ɗaya a yankin Falastin, wanda suke kiranta Ardu Isra'il, ƙasan Isra'il. Wanda wannan aikin wanda ya jagorance shi shine wani da ake kiransa, ana kiransa Theodor Herzl. Ana kiransa Theodor Herzl, wanda shi ya jagoranci wannan aikin. Wanda ƙoƙarin da ya yi shi ne ya samar da ƙasar Falastin. Sannan suka yi amfani da wani dutse da ake kiransa Suhiyun, Jabalu Suhiyun, a matsayin shi ne ramzinsu, ana shi ne takensu na addini da kuma siyasa. Jabalu Suhiyun wani dutse ne da yake kudu maso yammacin garin Kudus, Kudus ta da. Yana wajen gari amma kuma wato wani yanki ne na garin. Wannan dutsen wato ana ɗaukan shi a matsayin wani dutse da yake da tarihi, tarihi na addini mai muhimmanci. A yayin da ya tattaro wasu abubuwa da ake girmama su a addinance, wanda addinan nan guda uku duka suna girmama su, addinin Yahudanci, addinin Nasaranci, addinin Musulunci, suna girmama wannan gurin. Wanda mafi girman abin da yake ya wato abin da ya fice a gurin shine kabarin Annabi Dawud. Ana cewa kabarin Annabi Dawud yana wannan gurin. Sannan a gurin akwai wata coci da ake kiranta Ulliyatu, Ulliyatu Suhiyun. Ulliyatu Suhiyun da Turanci suna kiranta abin nan Senekal, suna kiranta Senekal da Turanci. Wato gurfa ce muqaddasa, wani ɗaki ne wanda ake tsarkakewa, wanda yake kan wannan dutse da ake kira Jabal Suhiyun a nan Kudus, wanda a tarihance ana kallonsa a matsayin wani guri ne na addini. Suka ce a nan ne Almasihu, Annabi Isa ɗan Maryam, a nan ya ci abincin Isha'i na ƙarshe tare da ɗalibansa. Ana ina ƙarin bayani baya cikin muzakkiranku. A nan ya ci abinci tare da ɗalibansa, abincin Isha'i ta ƙarshe, wanda kuma ana lissafa shi a wani guri wanda wai ruhu mai tsarki, wanda suke cewa a nan ya sauka ruhinsa, ya sauka a jikin ɗaliban Annabi Isa, wanda manzanni ne guda 12 tare da Mityas, wanda shi ne ya maye gurbin Yahuza, tare da Maryam mahaifiyar Annabi Isa da ‘yan uwan Yaso, da kuma wani adadi na mata da maza mabiya wanda suke mabiya Annabi Isa wajen mutum 120, wanda suka haɗu a wannan gurin, wurin da ake kira Urushalim. A lokacin ne wai ruhin mai tsarki wato mala'ika Jibril ya sauka a kansu. Wato a lokacin ne aka haifi wannan kanisa kin, aka samar da ita. Domin wannan ruhin na mala'ika Jibril suka ce wai ya taho kamar harshen wuta, sai ya shiga cikin jikunansu, wanda wannan ya ba su damar yaɗa Taura da karantar da ita. To ana kallon wannan kanisa ɗin a matsayin ita ce kanisa ta farko a duniya. To wannan ita ake kira Ulliyatu Suhiyun, Ulliyatu Suhiyun. To ita ma tana gurin, haka guri ne mai tarihi a wajen Yahudawa da Nasara da Musulmi. To wannan Ulliya ɗin tana kan wannan dutsen. Wannan dutsen shi suka rika a matsayin shi ne ramzinsu, shi yasa ake kiransa As-Suhiyuniyya, nisba ne zuwa ga wannan dutsen. To dalilin da yasa aka assasa wannan kiyan As-Suhiyuni, aka assasa wannan daula ta Isra'ila, wato natija ce ta cin karo da aka samu na abubuwa da yawa da suka faru a siyasance da kuma addinance da kuma wato bangaren abin da ya shafi mulkin mallaka. Siyasance, addinance, mulkin mallakance, wanda mafificen abin da ya faru har aka kafa wannan daular, dalilin da ya sa aka kafa daular Isra'ila, akwai abin da suke kira wato dalilan da ya janyo, akwai al-harakatu suhuniyya. Ita wannan haraka ta suhuniyya da aka samu, su Yahudawan sun yi wani yunkuri, sun yi wata gwagwarmaya wanda ta faru ne a yankin Europe a ƙarshen ƙarni na 19 bisa jagorancin wannan Theodor Herzl din can da ne magana Herzl a matsayin martani game da kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa a gurin wanda an yi amfani da wannan dan a jawo hankulan mutane dan a nuna cewa mafita guda daya da ta rige wa Yahudawa sune a tattara su guri daya a yi musu daula ta su ta kansu saboda an yi musu kisan kare dangi a wannan gurin to sai suka samu goyen bayan kasan Burtaniya addamul istimari al-Burtani goyen bayan Burtaniya wanda tana yi wa kasashen musulmi galibi mulkin mallaka a wancan lokacin to sai kasan Burtaniya ta ga dacewar ta samarwa Yahudawa kasa amma a tsakiyar kasashen Larabawa ta yi haka domin maslahanta ta na kanta dan ta inganta maslaharta da kuma samu karfin iko a wannan yankin na zirga-zirga da shige da fice da sauransu wanda abin da ya faru kenan ta hanyar abin da ake kira wa'adu bulfur shekara ta 1917 wa'adu bulfur bulfur suna kiransa da turanci Balfour Declaration ya faru a ranar 2 ga watan Fevrier shekara ta 1917 wani alkawali ne wanda risala ce aka aiko wasika a rubuce wanda a gwamnatance wato a cikinta an zartar da hukunci kasan Burtaniya ta zartar da hukunci ta harshen wazirinta wato ministan kasar wajenta mai suna Arch Wolfo ya zo da wannan wasika ga wani da ake kiransa Lord Walter Rothschild a Sihuyuni wani Bayahude ne domin ya zama gudunmuwa domin assasa wannan ƙasa ta Yahudawa a yankin Falastin wanda wannan alkawarin a tarihanci ana kiransa da suna wa'adu man la yamliku liman la yastahiqu alkawarin wanda baya mallakar abu ga wanda bai cancanta ba ƙasar Burtaniya ta yi alkawari wanda ba ta mallakar wannan gurin ba nata bane amma ta yi alkawarinsa ga wanda bai cancanta ba wanda su ne wa Yahudawa wa'adu man la yamliku liman la yastahiqu wanda ya zama shi ne sababi na asali a wajen yakin da yake faruwa tsakanin Falastin da Isra'ila har yanzu sannan akwai istighlalul bu'd ad-dini sirri bace nisa da addini da wato al'ummar Yahudawa suka yi to sai suka yi amfani da wannan nusus suka yi amfani da wasu nusus da suka gada iyaye da kakanni na cewa kasan Isra'ila ita ce ardu wato kasan Falastin ita ce ardul mi'ad ita ce kasar da ake musu alkawari kasar da Allah ya yi wa iyayensu alkawari da aka dole su koma wannan kasar da wannan aka yaki tunanin Yahudawa aka ba su wani tsari a tarihance wanda kirkiransa aka yi domin a kafa wannan kasa ta Falastin sannan akwai nata'ijul harb al-alamiyya al-thaniya akwai abin da ya faru a yakin duniya na biyu wanda ake kira ahdasu akwai abin da ya faru da ake kira ahdasul holocaust ahdasul holocaust shine kisa da Hitler ya yi wa Yahudawa kisan karen dangi da ya musu ya yi ma Yahudawa kisa na kare dangi a shekara a yakin duniya na biyu da ya faru daga shekara ta 1939 zuwa shekara ta 1945 wanda ya yi kokarin karar da Yahudawa da suke yankin Europe tare da wasu mutane wanda ba Yahudawa ba to wannan abin da ya faru na kisan Yahudawa ya janyo hankalin mutane wajen ganin cewa an tsara wannan sihiyoniyancin don a ci da su mutane su yi gaggawar baro inda suke su dawo yankin Falastin a kafa musu ƙasa mai sunan Isra'ila sannan daga ciki akwai at-takhallus min al-mas'alati al-yahudiyya don su mutanen Europe din su tsira ko su kubuta daga nauyin Yahudawa da yake kansu tunda zan daki Yahudawa nauyinsu duk ya koma kansu su suke ɗaukar ɗawainiyarsu da komai wanda an kore su san ɗaiɗaice a cikin ƙasa kasai sai yanzu ya za su yi su kore su don su ma su huta da sharransu to sai suka yi ƙoƙarin su samar musu da ƙasa wanda kuma ba a cikin zo ba a can cikin ƙasai sai musulmi inda duk bala'in da zai faru nasu ya faru a can, tunda su da kansu sun san masharanta ne. Haka sai suka kore su daga yankin su, suka samu musu ƙasa a cikin ƙasai sai musulmi, wanda wannan kwadayin nasu su turawa ya ƙara musu ƙarfin guya wajen samarwa Isra'ila ƙasa da sunan Isra'ila, don su kore su daga cikin su. To wannan yaƙi da yake gudana tsakanin wannan haraka guda biyu, wanda akwai haraka Safawiyya ta Iran, akwai kuma haraka Sufyaniyya. Mun kuma ji tarihin kafuwar Iran da kuma tarihin kafuwar Isra'ila. To wannan yaƙin da yake gudana tsakanin su sai ya samar da soke-soke da bambancin ra'ayi mai girma tsakankanin Ahlus Sunna, wanda natijar wannan soke-soken ya janyo ƙaruwar rabe-raben kawuna dama ana fama da shi a baya, da kuma saɓani, da kuma tuhumar juna, da yaudara, da karkata, da jahilci, da mummunar fahimta da sauransu, wanda ya janyo faɗace-faɗace irin faɗan cacar baki game da sha'anin al'umma ta gaba ɗaya, da kuma sha'ani na al'umma wanda yake keɓantacce dangance da wannan ƙadiyya. To sai muka yi ta samun tambayoyi daga ɗalibai, wanda wannan ya tura ni zuwa ga yi bincike akan wannan muhadarar da muke gabatarwa. Na yi bincike domin mu auna al'amurra da ma'auninsa wanda yake ingantacce, mu kimanta kuma da kuma kimanta ma'aunin kimantawa wadda ta dace, domin ajiye komai inda ya dace da shi. To sai na kasa maudu'in gida biyar, wato na yi masa mabahis ra'isiyya guda biyar, mabahasi guda biyar, da kowanne mabahasi yana kunshe da bayani mai yawa. Mabahasi na farko, sababban asali wanda suka janyo yaƙi tsakanin Iran da kuma Isra'il, al-harakat as-safawiyya wal harakat as-suhyuniyya, manya-manyan sababban da suka janyo yaƙi a tsakaninsu. Sababi na farko mafi girma shine al-barnamij an-nawawi al-irani wa fashl al-diplomasiyya, wato tsarin Iran na ƙoƙarin mallakar makamin nukiliya, da kuma rashin samun daidaito ta fuskar diplomasiyya tsakanin ƙasashen duniya, musamman Amerika da Isra'ila da kuma ita ƙasar Iran. An so a sasanta abin wato a diplomasiyance, amma sai ki sasantuwa har abin ya kai ga yaƙi. Wannan ana lura da shi a matsayin sababi mafi girma da ya janyo wannan yaƙi. Bayan an yi ta kai kawo, an ta aika mutane a zauna da ƙasar Iran a tattauna, ƙarshe a tashi tattauna ba ta yi nasara ba, tsakanin Tehran da Washington da kuma ita wato ainihin ƙasar Isra'ila, Tehran da kuma Washington. Tehran babban birnin ƙasar Iran, Washington kuma babban birnin ƙasar Amerika. To an yi ta ƙoƙarin a ga an sasanta, ba a samu sasanci ba, musamman sasanci na ƙarshe a 2015 da ta wuce, wanda wannan ya kai Isra'ila da kuma ƙasar Amerika suka gamsu cewa a diplomasiyance ba za a samu daidaito ba, ba za a samu daidaito ba. To tunda sun riga sun gamsu cewa ba za a samu daidaito da Iran ba a diplomasiyance, to sai suka fara kai mata farmaki, suka mayar da abin ya zamto yaƙi, don a tirsasa ta da ƙarfi ta daina yin wannan abin da take yunkurin yi na mallakar wannan makamin. Amma tambaya da wani zai iya jefawa a nan, wanda baya cikin muzankiran ku, ƙarin bayani ne, wani zai iya tambaya akan to me yasa ba a so Iran ta mallaki makamin nukiliya, me yasa? Bayan cewa kuma ga wasu ƙasashe nan suna mallakarsa, to dalilin da yasa ba a so Iran ta mallaki makamin nukiliya, saboda akwai yarjejeniya, akwai yarjejeniya da aka yi ta ƙasa da ƙasa, mu'ahada da ake kira mu'ahada dauliya, wadda aka fi sanin ta a taƙaice da NPT, da turanci Ingilishi NPT, suna cewa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, ma'ananta da Larabci mu'ahadatu adam intisharin aslihatin nawawiyya, alƙawarin rashin yaɗuwar makamin nukiliya, wanda an yi ittifaki an sama wannan yarjejeniyar hannu a shekara ta 1988, wanda kuma aka fara aiki da ita a shekara ta 1970. To wannan yarjejeniyar abinda aka nassanta a cikin ta aka ce duk wata daula wadda ta mallaki makamin nukiliya a baya kafin shekara ta 1900 kafin watan Janairu na shekarar 1967 to makaminta na nukiliya makami ne shar'antacce halittacce an yarda da wannan amma a mukabilin tayi ta kokarin ganin tayi ta rage makaman na nukiliya har ta karar da su an bar musu makamin an yarda makami ne halittacce amma za su ta rage ya sana ta ragewa har ya zo ya kare a waye gari ba wani makamin nukiliya a duniya bisa wannan yarjejeniyar duk kuma kasar da ba ta mallakar makamin nukiliya a wannan lokacin daga wannan lokacin to ba a yi data kira ba to sai aka yi dace waɗanda suke mallakar makamin nukiliya a wannan lokacin ita ce kasar America da kasar Russia da kasar Burtaniya da kasar Faransa da kasar China amma sauran kasa sai wanda ba sa mallaka kafin wannan lokacin to ba a yi data su mallaka suna iya mallakar tashar nukiliya wanda ba ta makami ba shi ma kuma akwai kungiya ta musamman da aka tanada wanda za ta rika sa ido kungiya mai suna IAEA da turanci IAEA a takaice wanda ita ce wato hukuma da aka sa mai bincike akan abin da ya shafi makamin nukiliya duk wanda aka san yana da tashar nukiliya za ta rika zuwa lokaci-lokaci tana bincike kasar Isra'ila ba ta sa hannu a wannan yarjejeniyar ba asali ba ta sa hannu ba shi yasa take mallakar tashar nukiliya a sirrance wadda take da makamin nukiliya daga 80 zuwa 200 a halin yanzu ba ta yarda a je kuma a yi mata wani bincike ba ba wanda ya isa ya je mata bincike ba ta yarda da wannan ba kasar India da Pakistan su ma ba su sa hannu a yarjejeniyar ba shi yasa a cikin 1990 da wani abu su ma suka mallaki makamin nukiliya kasar Korea ta arewa ta sa hannu a karon farko amma a shekara 2003 sai ta je ta janye ta ce ta fasa za ka ta fita daga yarjejeniyar to an yi taimata hukuma da sa takunkumi a madadin haka sai ta mallaki wannan makami na nukiliya amma ita Iran ita ma ta sa hannu a karon farko cewa ba za ta mallaka ba sannan ta yarda a zo a yi bincike a tashar ta na nukiliya ta yarda shi yasa bincike ya nuna har zuwa yanzu ba ta da makami ko da guda ɗaya na nukiliya amma duk da haka ana matsa lamba domin an ga ta ɗauko hanya tana so ta mallaka sata da yamma kullum ana zuwa ana mata bincike me yasa saboda kasan Isra'ila tana jin tsoron idan Iran ta mallaki nukiliya to zai zama barazana a gare ta ta haka su ma dauloli irin Saudiya wanda suke kasaisai ne na sunna duba da irin tsananin ƙiyayya da Iran take yi da ahlu sunna su ma ba su yarda a barta ta mallaki makamin nukiliya idan ko aka bari ta mallaka su ma ba za su yarda ba sai sun mallaka to kaga wacce yarjejeniyar za ta zo ta warware to wannan shi yasa da aka yi ta kokarin a ga an sasanta a diplomasiyance ba a samu haɗin kan Iran ba to sai suka kai mata farmaki don su lalata wannan tasha nata na nukiliya da yake gurin da ake kira Furdu da kuma Natnaz ko gurin da suke kira Natnaz da kuma Asfahan tasha uku gare su na nukiliya suka kai musu farmaki irin farmakin da aka yi shekarun wato shekarar da ta gabata a tashar makamin nukiliya domin a hana wa Tehran mallakar wannan makamin suka yi abin da suke kira amaliyatu matraqati man muntasafil layl sunanta kenan wannan farmaki da suka kai wa tashar nukiliya na Iran sun kira shi amaliyatu matraqati muntasafil layl dan cikin dare suka kai farmaki wanda kasar America ita take wannan farmakin a matsayin rigakahi shekara ta 2025 da ta gabata dan alalata wannan tasha ta makamin nukiliya wanda yake Iran wannan dalili na farko kenan da ya janyo wannan yaki hana Iran mallakar makamin nukiliya dalili na biyu istiratijiyatu tagyiril nizam wato abin nan tunani na canza tsari da America take da shi, wanda suke kira da turanci regime change, regime change, wanda shugaban kasar America Donald Trump da shi da magoya bayansa sun fadaituwa wadda take bayyane wajen ganin sun kawo ƙarshen tsarin mulkin kasar Iran yadda yake gudana a yanzu. Ba sai dai ya ci gaba da gudana a haka ba, dole sai an canza tsarin mulkin kasar Iran. Dan haka sai ta fadada manufofinta na soja bayan an kai wa tashar Iran nuclear Iran hali, kuma sai suka sake kai hali a wannan shekarar da muke ciki, wato suka sake kai hali ga wasu manya-manyan jagororin kasar Iran wanda har suka hallaka shugaban jagoran kasar wanda suke kira Khamenei da kuma wasu da suke tare da shi. Washington da kasar da garin Tel Aviv, babban birnin Isra'ila, sun hada suna ganin cewa idan suka matsakaimi ta fuskar soja, wannan zai bayar da hayaniya ta cikin gida wa kasar Iran, wanda za ta tunkuɗe Iraniyawa zuwa ga dole su yi riko da mai linzamin gudanar al'amura a hannunsu, wanda dole a zo a sake sabon lale don a canza sabon tsarin gudanar mulkin kasar Iran. Wannan shi ne dalili na biyu, suna son su canza tsarin mulkin kasar Iran yadda yake gudana, ba su yadda ya ci gaba da gudana a haka ba. Wannan shi ne dalili na biyu da ya janyo yaki. Dalili na uku, al-ittirabat ad-dakhiliya wal inhiyar al-iqtisadi, hatsaniya ta cikin gida da kuma samun matsala na fuskan tattalin arziki a Iran, tsadar rayuwa. An samu faruwar wannan yakin ya janyo kuncin rayuwa da matsin kaimi ta fuskar tattalin arziki a kasar Iran, da kuma jayayya da hayaniya wanda ya fadada har aka kai ga yin zanga-zanga, wanda Iran ta fuskanta a shekara ta 2025, ƙarshe-ƙarshen shekara ta 2025 da kuma farko-farkon shekara ta 2026 an yi ta zanga-zanga a kasar Iran. To, kasar America sai ta yi amfani da wannan zanga-zangar a matsayin wata dama da za ta sa ta shiga cikin kasar Iran, wai don ta mai da martani a kan waɗanda ake wa kisan ƙare dangi masu zanga-zanga da aka yi ta kashewa, da wanda aka kakkama aka kulle, to an take haƙƙin ɗan adam, da aka bari ta shiga don ta kwato wa waɗanda aka kashe da wanda aka kulle haƙƙinsu. Dama suna jira su za su haifar da yaƙi a ƙasa, sannan sai su shigo da nufin cewa to an take haƙƙin ɗan adam. To, wannan dalili na biyu kenan, an yi zanga-zanga a ƙasar Iran, sannan kuma an hanawa masu zanga-zanga, an kashe wasu daga ciki, an kama waɗansu daga ciki, an kukkulle, da aka dole a je a yaƙi Iran saboda wannan abin da ta aikata. Dalili na uku kenan. Dalili na hudu, an-nufuz al-iqlimi wal hurub al-wakala, wato ƙarfin fada'aji na wannan yankin. Yanki ne mai albarka, kowa yana son ya zamo shi ne yake da fada'aji a yankin, da kuma yaƙi na wakilci da ake da shi. Iran tana da wakilanta da suke yaƙi a madadinta, kamar yadda Amerika da Isra'ila suna da wannan. Isra'ila da Amerika sun yi yunkurin tun da gwagwarmaya ce, wuri ne mai albarka. Isra'ila tana son ta shimfiɗa mulkinta a gurin, ita ma ƙasar Iran tana son ta shimfiɗa mulkinta a gurin, ta mamaye ƙasaisayin Larabawa har Makka da Madina. Ita ma kuma Isra'ila manufar take, kowa yana da manufa guda ɗaya akan wannan yankin. To, wannan sai ya janyo yakin, don kowa so yake ya zamo shi ne ya fi faɗa a ji a gurin. Sannan akwai harbul wakala, kamar yansu Hezbollah suna yin yaƙi a madadin ƙasar Iran. To, ƙasar Isra'ila tana son ta gurbunta wannan wannan mayaƙa masu wakiltar ƙasar Iran, shi yasa ta yi ta kai hari a tashoshin makamansu, wurin da ake kira at-Tursana, tadmiru Tursanatul Hizb as-Saruhiyya, ta lalata wato tashar makamai ta Hezbollah. Tursana shi ne makanin mukassas lisan isyana au takzinin asliha wa zakha'ir al-mu'addat al-harbiyya, da aka suka yi ta kai hari a wuri a tashoshinsu na makamai don su lalata musu wannan tashoshin. Sannan akwai abin da ake kira ta'min al-mumarrat al-ma'iyya, duk ƙarƙashin wannan nufuz ɗin, ƙarfin fada'aji a gurin, Iran tana son ta samu karfin fada aji a hanyoyin sifiri na ruwa, ita ma kuma Isra'ila tana buƙatar wannan. Kowa yana son ya zama hanyoyin sifiri na ruwa shike da karfin fada aji a ciki, musamman hanyar Hormuz, wannan magiyar na Hormuz da ake kira magudanar ruwa na Hormuz, wanda nan jirage suke biyowa dauke da ma'adanai musamman man fetur zuwa ƙasashen duniya. Iran tana son ta zama ita take da ƙarfin fada aji a wannan gurin, ita ma Isra'ila tana son, tana buƙatar wannan, su da Amerika. Sannan kuma ana son a samar da hurriyatul milaha ad-dawliya, akwai abin da ake kira damanu hurriyatul milaha ad-dawliya, wanda ma'anansa da turanci freedom of navigation, wato ƴancin abin nan gudanar jiragen ruwa. Domin al-milaha shine fannu safar fil bihar, wato fanni na dulaguro a kan ruwa, shi ake kira al-milaha, al-milahatu ad-dawliya. An yarjejeniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta zauna ta yi, ta zartar da doka a shekara ta 1982 millafsan Katurbandi, sai aka sa dokar cewa dole kowace ƙasa ta bar magudanar ruwa ya zama ƴantacce, kowane jirgi idan ya biyo zai wuce cikin ƴanci, ba ƙasar da ta isa ta tare shi. Ko da ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, to magudanar jirgin ruwa, wato hanyar ruwa, kar a tare. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar da wannan doka. Iran da ta fuskanci matsin lamba daga ƙasar Amerika da Isra'ila, sai suka saba wannan dokar, sai suka fara kai hari a jiragen da suke bi ta wannan madiyar na Hormuz. Suka yi ta kai hari, in jirgin ruwa ya biyo, in na Amerika ne ko wata ƙasa da take goya ma Amerika baya, sai su kai mishi hari su ƙona shi. Sukan yi amfani bil algham wal musayyarat. Algham shine wani bom da suke dasawa a cikin ruwa, in jirgin ruwa ya zo kusa da shi ko ya bi ta kansa, sai ya tashi da jirgin ruwa. Akwai kuma jirgi mara matuki da suke amfani da shi wajen kai wa jiragen ruwan hari. To suka yi ta lalata jiragen ruwan ƙasashen duniya wanda suke goya wa Isra'ila da Amerika baya. To wannan ya zama yana daga cikin dalilin da yasa ƙasar Amerika da Isra'ila suke yaƙar Iran, saboda a samar da ƴancin magudanar wannan ruwa. Saboda yarjejeniya ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi ta tun 1992, abin nan da 82 millafsan Katurbandi, da aka dole su bar wannan magudanar ruwan, duk jirgi ya bi ya wuce ba tare da an taɓa shi. Wannan shi ne dalili na hudu, yana daga cikin dalili na hudu. Dalili na biyar, at-tahdidatul istibaqiyya, shine barazana ta rigakafi, wal amnul iqlimi, da kuma samar da zaman lafiya a wannan yanki na gabas ta tsakiya. At-tahdidatul istibaqiyya mustalah ne yashiru ila istirajitiyyatin amniyya turakkizu ala tawaqqi'i man'il maqatir qabla wuqu'iha. Abinda ake kira at-tahdidatul istibaqiyya shine abinda Bahaushe yake kira rigakafi da Hausa. Dole a yi rigakafi kafin hadari ya faru, to a magance shi tun daga nesa. Wazir na kharijiyya, wato wazirin ministan ƙasashen waje na Amerika da suna Marco Rubio, ya shelanta cewa farmakin farko da ƙasar Isra'ila da Amerika suka kai wa Iran a matsayin martani ne ga labari da suka samu cewa Iran tana niyyar kai wa wasu sansaninsu na sojoji da yake yankunan gabas ta tsakiya farmaki, ta gama shiri. Su kuma suna da masu leƙen asiri. Iran ta gama shiri za ta kai wa wasu daga cikin sansanonin ƙasar Amerika hari. Masu leƙen ƙasar Amerika sai suka sanar da ita, to sai ta fara kai musu hari kafin su suka yi mata. Haka abin da ya faɗa kenan. Harin da suka kai, kwatsam wannan da suka kai ƙasar Iran, ba a san dalili ba. To sun faɗi dalilin, bincike ne ya tabbatar musu da cewa Iran tana yunkurin ta kai wa sansanin sojojinsu hari. Da ta samu labari, to kafin su aiwatar, sai ta riga su aiwatarwa. Abin da ya faɗa kenan. A taƙaice, abin da za mu faɗa a nan, yaƙin da yake gudana, waɗannan dalilai guda biyar su suka janyo shi, wanda ya sa ƙasar Isra'ila da Amerika suka samar da yakin da yake faruwa a yanzu. Isra'ila ta yi masa take da Za'irul Asad, hargagin zaki, sunan yakin kenan. Ita kuma Amerika ta yi masa take da Al-Ghadabul Malmahi, wato fushi irin na harara, wanda ya an fara shi tun a watan Fabriye, 28 ga watan Fabriye 2026. Za'irul Asad shi ne sunan da Isra'ila ta yi wa yaƙi. Al-Ghadabul Malmahi da Turanci Epic Rage shi ne abin da wato Amerika ta kira shi da suna. Dalilin yaƙin natija ce ta haɗuwar ra'ayi. Tunanin Amerika da Isra'ila ya dace wajen ganin sun hana ƙasar Iran mallakar makamin nukiliya. Sannan ga istiratijiya ta Amerika sabon tsarinsu, wanda buƙatar su ya zama su suke da ƙarfin faɗa a ji a Gabas ta Tsakiya, ba ƙasar Iran ba, ita ma Iran kuma buƙatar ta kenan. Kowa yana son ya shimfiɗa mulkinsa. Isra'ila tana son ta faɗaɗa daularta har ta mamaye ƙasar Makka da Madina, minan Nil ila al-Furat. Ita ma kuma ƙasar Iran buƙatar ta kenan. Sannan kuma ana yunƙurin hana mata mallakar makamin nukiliya. Akwai buƙatar a samar da ‘yancin gudanar jiragen ruwa, da waɗannan dalilan su suka taru suka janyo wannan yaƙi. Wannan shi ne mabhasi na farko. Mun ji dalilin da ya janyo yaƙi da yake gudana, kaga ashe ba addini ba ne. Ba yaƙi ba ne da aka gina shi akan addini, suna yaƙar su ne don suna musulmi, su kuma suna yaƙar su don suna kafirai. A'a, yaƙi ne da ake yin sa bisa waɗannan dalilai da muka ambata. Mabhasi na biyu, lokacin sallah. Mun yi awa ɗaya? Okay, mun yi awa ɗaya sai mun yi sallah. So muke ce awa uku ne muke son yi, duk da wuya mu same su. Mabhasi na biyu, in mun gane dalilin da ya janyo yaƙin, to yaƙin sai ya janyo Ahlus Sunna suka karkasu kashi-kashi. Al-mabhas al-thani al-inqisam wal-ikhtilaf fil kiyan as-sunni, sabani da kuma rarrabuwa da ya faru a cikin kasantuwa ta Ahlus Sunna. Ahlus Sunna sun kasu kashi uku game da wannan yaki da yake faruwa tsakanin Iran da Isra'ila. Kaso na farko daga cikin Ahlus Sunna su ne wanda suke goyon bayan Iran, kuma goyon baya a sake babu ƙaidi, suna masu lura da ko masu kallon Iran a matsayin yaƙi take yi, jihadi take yi fi sabilillah, saboda tana ƙoƙarin kare wato wurare masu tsarki ne na al'ummar musulmi, kamar Baitul Maqdis. Tana yaƙi ne don ta kare Baitul Maqdis, so take ta kare Qudus da kuma kare Falastinawa, saboda ba a samu wata daula daga cikin ƙasaisayen Larabawa da ƙasaisayen musulmi sun yi wannan yunƙurin ba. Duk da a zahiri ne yake bayyana cewa Iran tana yaƙin ne don ta taimaki Falastinawa, don kuma ta taimaki wannan gida ko wannan masallaci na Baitul Maqdis, a zahiri haka take nunawa, amma a ƙarƙashin ƙasa makirci ne kawai, ba wannan shi ne manufar ba. Manufanta shi ne ta samar da shi'anci a wannan gurin, ya zama wannan yankin ba Ahlus Sunna ne suke mallakarsa ba, shi'ance take mallakarsa. Wannan shi ne manufar, ya zama shi'ance take riƙe da Baitul Maqdis. Na ce abinda suke so kenan, shi ne dalilin da ya sa suke kai farmaki, ba wai don su taimaki Falastina ba. Falastina nawa ake kashewa suna kallo wani mataki suka ɗauka. Sannan kuma su suke su yaudarin duniya a ce Iran ce kadai take mai da martani, kenan sauran ƙasashen musulmi irin su Saudiya da sauransu sun yi ba ruwansu, alhali ƙasashen Saudiya sun fi kowace ƙasa ba da gudunmawa a wannan gurin, amma su abinda suke gani a warware matsalan a diflomasiyance ba ta hanyar yaƙi ba, a zauna kan teburin tattaunawa. A karon farko Fatah da Hamas su haɗa kansu su samu baki ɗaya, sannan a yi ƙoƙari a mayar da ƙasan ta zama ƙasa, duniya ta yarda cewa wato Palestine ƙasa ce mai cin gashin kanta. Sannan duk rikicin da yake faruwa a gurin a zo a sa iyaka wadda aka sa ta a shekarun baya, wannan iyakar a dawo da ita yadda take. Wannan shi ne abin da Saudiya take ta kokarin yi a koyaushe. Amma duk wata banna da ake yi da kashe-kashe, gudunmuwar da ake ba wanda aka tozarta da wanda aka kashe da wanda aka kaza, duk su Saudiya suke. Saudiya har mafaka ta ba wa Falastinawa, duk wanda ya bar Falastin ya koma Saudiya tana ba shi takardar ɗan ƙasa. Duk wanda ya hijira saboda tana ba shi takardar ɗan ƙasa. Duk wani abin da ya shafi magani da wane ne, amma ba sa yi a bayyane, suna yi ne a ɓoye. Sun fi kowane ƙasa sai bayar da taimako a wa'annan wurare, amma mutane ba sa fahimta ne. Amma ita Iran da aka ga tana halbin ƙasar Isra'ila, sai ake tsammanin ita ce take ƙoƙarin kare wannan gurin, alhali manufanta take so ta tabbatar. To wannan sai ya yaudari wasu daga cikin ahli sunna sun suke ganin ai Iran tana ƙoƙarin kare gurin ne, don haka wajibi ne a taimake ta a kan Yahudawa, tunda yaƙi ne na addini, jihadi suke yi. To ya zama dole a taimake su, dole a taimaki a goyi bayan ƙasar Iran, ba tare da sun waiwayi abinda Iran ɗin take yi wa ahli sunna na kisan ƙare dangi a ƙasashen da suke zagaye da gurin ba. Ba su kalli wannan ɓangaren ba kwata-kwata, irin abinda Iran ɗin ta aikata na ɓanna a Siriya da Yemen da irin su da ƙasashen Iraki da sauransu, irin ɓannar da ta yi da kashe-kashen da ta yi, su ba su waiwayi wannan ɓangaren. Kawai tunda yaƙi take yi na ƙoƙarin kare Baitul Maqdis, ya zama dole a goyi bayanta. To wannan su ne kaso na farko na ahli sunna wanda suke ganin a goyi bayan Iran mutlaqan. Kaso na biyu shi ne wanda ƙyamar Iran, ƙyamar tsananin ƙyamar da suke yi wa ƙasar Iran, musamman ƙasashen da ta yi wa ɓanna, sai aka same su sun kuma suna bayar da kariya ga Isra'ila, suna kare ƙasar Isra'ila, suna ganin kuma wajibi ne a taimaki Isra'ila ta yi galaba a kan Iran, saboda su suna ganin ba tare da sun waiwayi haɗarin Isra'ilan ba, suna ganin cewa ƙasar Iran ta fi haɗari a kan musulmi, musamman ahli sunna, fiye da ƙasar Isra'ila. Domin Isra'ila maƙiya ne na zahiri, amma kuma Iran maƙiya ne ɓoyayyu. An gane ko? A ɓoye suke makircinsu. Su kuma na a zahiri, maƙiyi ne na zahiri. Maƙiyi na zahiri kana iya kare kanka daga sharrinsa. Amma maƙiyin da yake ɓoye, yake yaƙar ka a ɓoye a munafarce, ba za ka iya kare kanka, don ba ka san ma me yake shiryawa ba. Sannan kuma suna ganin ai ƙasar Isra'ila akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da ƙasashen musulmi. Akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da ƙasashen musulmi. Da haka suke ganin ya zama dole a mutunta wannan yarjejeniyar, a goyi bayansu a kan ƙasar Iran. Wannan shi ne kaso na biyu. Kaso na uku, wanda su ba su yarda ƙasar Isra'ila ta yi nasara ba. Domin idan ƙasar Isra'ila ta yi nasara, zai sa ta ƙara ƙarfi a wannan yankin, ta kuma shimfiɗa manufofinta na mamaye Gabas ta Tsakiya. Sannan kuma a daidai wannan lokacin kuma ba su yarda ba ƙasar Iran ita kuma ta yi nasara a kan ƙasar Isra'ila. Me yasa? Saboda idan Iran ta yi nasara kuma, to wannan aƙida ce ta Shi'anci za ta ƙara ƙarfi, ta ƙara barbazuwa. Sannan kuma wannan zai taimake ta mallaki makamin nukiliya in ta yi nasara, wanda mallakar makamin nukiliya ga ƙasar Iran babban haɗari ne ga musulmi da kuma duniya baki ɗaya. Don haka wannan kaso na uku su suke ganin kar ka goyi bayan ƙasar Iran ta yi nasara, kuma kar ka goyi bayan ƙasar Isra'ila ta yi nasara. Ka yi fatan dukkaninsu su tarwatse, dukkaninsu su yi nasara, su kashe kansu. An gane ko? Da haka suke ganin cewa kowane ɓangare yaƙi ne yake na ta'addanci. Za ka bai dace ka goyi bayan kowanne daga ciki ba, saboda kowa yana yaƙi ne na ta'addanci. Maudu'i na shari'a a gurin wannan kaso na uku shi ne muribaci, abinda shari'a take karantar da mu, muribaci wannan yaƙi nasu, don mu kiyaye sunna, mu samar da baraka da matsaloli da rauni da aka samu a cikin mu a sunnance, tare da kuma rakkazawa bangaren wato ta bangaren bawa aqida ta sunna kariya, da kuma samar da aminci, samar ruwa al'ummar musulmi aminci, kasai sayan da aka rugurguza aka daidaita, wanda Isra'ila wato kasar Iran din ta daidaita, ayi kokari a ga an tashe su, an gina su kuma akan aqida. Kenan wannan wata dama ce ahlus sunna suka samu. Maqiya suna fada Isra'ila maqiya ce ga ahlus sunna, maqiya ce ga ahlus sunna, Iran ma haka. Yanzu suna fada tsakanin su, hankalin su ya raja ga wannan fada. To mu mu yi kokari nan tsakankanin mu, mu samar da ne, mu samar da daidaito da maslaha, a gyara sunna, a wanki aqida. Ahlus sunna da suka shiga cikin halin haɗuwa a ceto su, sannan a kokari a kare aqida ta sunna, a ƙara mata ƙarfi kafin su farga, suna ta riga ta yi nisa. Shi yasa da yawa daga cikin masu wannan ra'ayi na uku suke da wani ta'abiri mashhuri da suke cewa la ma'a Iran wa la ma'a Isra'il bal ma'al muslimina wal haqq. Ba ma tare da Iran, ba ma tare da Isra'il, muna tare da musulmi, muna tare da gaskiya. Zaka suke ganin su abin da yake wajibi a gurinsu, karka goyi bayan kowane bangare, domin kowane bangare manufarsa shi ne yaga ya cutar da al'ummar musulmi. Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd may yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalim. Karku goyi bayan yahudu da nasara, karku rike su a matsayin masoya, sashen su majibinta sashi, duk wanda ya jibince su daga cikin ku to ya zama su, domin Allah baya shiryar da mutane azabi. Suke ganin cewa abin da yake wajibi a shari'ance kar mu dawo muna sukan junanmu, muna jayayya da junanmu, domin wato kowane bangare guda biyu idan yayi nasara ba zai zama maslaha ga musulmi ba, nasararsa ba maslaha bace ga musulmi. In Iran ta yi nasara, nasaranta ba maslaha bace ga musulmi. In Isra'ila ta yi nasara, nasaran Isra'ila ba maslaha bace ga musulmi. To meye maslahar ka a ciki kai musulmi ahlus sunna? Ba ka da wata maslaha. Abin da yake dole a dawo a samu haduwar zakata, wannan barakar da rabuwar kai da sukan juna da zagin juna duk a daina, a dawo a samu haduwar zakata, a auna al'amura da ma'auni na shari'a cikin hikima, a kiyaye ɗan uwantaka ta musulunci, kamar yadda Allah ya ce wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa allahu baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. To a kiyaye wannan ɗan uwantakar ta hanyar roƙo da igiyar Allah ba tare da an rarraba ba. Sannan suke ganin cewa yana daga cikin sunna ahlus sunna su riƙe wa junansu uzuri, kowa ya riƙa samawa ɗan uwansa uzuri. Daga da yawa daga cikin al'amura da aka samu saɓani a ciki, zaka samu wannan ba shi yake da gaskiya 100% ba, wannan ma ba shi yake da gaskiya 100% ba, sai an samu wannan ɓangaren suna da wani ɓangare na gaskiya, sannan kuma wannan ɓangaren ma suna da wani ɓangare na gaskiya. An gane ko? Kowa duba da wace zawiya yake kallon al'amura. Ba zai yi a ce kowanne shi yake da gaskiya 100% ba, sai dai a ce ɗaya ya fi ɗaya ne zama daidai, ɗaya ya fi ɗaya zama daidai. Tsakanin masu a goyon bayan Iran da masu goyon bayan Isra'ila cikin ahlus sunna, za ka samu akwai wanda ya fi zama daidai, amma masu waɗancan ma suna da wani abu na gaskiya da suka hango da yasa suke goyon bayan wannan. To sai a kalli wannan ɓangaren, sai a yi musu uzuri, ba tare da bid'antarwa ba, ba tare da kafirtawa ko yahudantarwa ba. Abu Qilaba rahimahullah, sunansa Abdullah ibn Zayd al-Jarmi al-Basri, ɗaya daga cikin tabi'ai amintattu, wanda yana daga cikin wato masu zuhudun ƙasar Basara, ya rasu a shekara ta 104, yake cewa iltamis li akhika al-uzra bi juhdika fa in lam tajid lahu uzran fa qul la'alla li akhi uzran la a'lamu. Yace ka nema ma dan uwanka uzuri da kokarinka, idan baka sama masa uzuri ba, to sai ka ce mai yiwuwa yana da uzuri wanda ban san shi ba. Ibn Abi Dunya ya fitar da wannan a littafin sa Mudaratun Nas. Dan haka suke ganin cewa maimako ahlus sunna ku tsaya kuna cin junanku, ku shagaltu da kokarin inganta mai aqidan ku ta sunna. Idan kaga wani yana goyon bayan waccan kasar, sama masa uzuri kai kokarin fa'intar da shi idan kana iyawa ya gane kamar yanzu muke kokarin fa'intar da mutane to haka ya kamata ba kafirtawa ko bid'antarwa ko wani abu irin wannan ba to wannan masu wannan ra'ayi na uku su suka fi zama akan me akan daidai amma kuma su ma sai suka rabu biyu wanda za mu zo kansa in mun yi sallah cewa idan ka samu kanka a halin larura a halin tilastuwa cewa sai ka zaɓi ɗaya ai an ce kar ka zaɓi ko guda haka ne ko shi ne matsaya mafi kyau kar ka goyi bayan kowa yanzu sai ka samu kanka a halin tilastuwa dole sai ka goyi bayan ɗaya to wa za ka goyi baya an bayyanta to akan wannan za mu ɗora idan mun zo majalisi na gaba insha Allah da fatan abin nan faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته